This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin jan ragamar shirin wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji cikakken rahoton jawabin shugaban ƙasa Afirka ta Kudu kan batun harin da ake kaiwa bakin 'yan ƙasashen waje. Muna kuma da rahoto kan jawabin mai martaba Sultan Ali Zaki bayan ya dawo jinya na tsawon watanni 10. Za ku kuma ji wata sana'a da matasa suka shiga Abuja domin maganin zaman kashe wando. Kana kawo muku kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masu haure tare da sallama ga labaran mai karanto su tare da ra'ayi. Har zuwa ranar jiya Litinin, mutane ƙasar Togo suna nan suna jiran sakamakon zaɓen ƙuri'ar da suka jefa, wanda ake fatan gani ya ci gaba da sa shugaba Faure Gnassingbé kasancewa kan karagar mulki. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yaba da zaɓen na ranar Asabar, kana ya kira ga 'yan siyasar ƙasar da su ci gaba da tafiyar da dukkan harkokin zaɓen cikin ruwan sanyi. Haka shi ma wani ɗaya daga cikin masu sa ido a zaɓen daga ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin yammacin Afirka, wato ECOWAS, ya ce ba wani abu babba mara daɗi da ya faru tun lokacin da aka fara zaɓen har ƙarshensa. Hukumar zaɓen ƙasar tana da kwanaki 6 ne da bayyana sakamakon zaɓen. Shi dai shugaba Gnassingbé yana neman wani wa'adin shekaru 5 ne, wanda shi ne zai zamo zagaye na uku da zai ba zuri'ar gidansu damar mulkin ƙasar har na tsawon shekaru 50. Shi dai shugaban ya karɓi mulki ne tun a shekarar 2005, lokacin da mahaifinsa Gnassingbé Eyadema ya rasu, wanda shi ma ya kwashe shekaru 38 yana mulkin ƙasar, wato tun lokacin da ƙasar ta samu 'yancin kanta. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce gwamnatin ƙasar ta Amurka za ta ƙara baiwa Nepal dala miliyan 9 domin agazawa waɗanda haɗarin girgizan ƙasa ya rutsa da su. Wannan shi ne zai kai ga adadin kuɗi dala miliyan 10 da Amurka ta baiwa Nepal tun daga ranar da wannan abin ya faru, kuma ta yi alkawarin cewa za ta ƙara ba da wani taimako nan gaba. Hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa na ƙasar Amurka ta ce waɗannan kuɗaɗen da ta bayar za a yi amfani da su ne wajen sayan abubuwar buƙatu na gaggawa da aikin ceto, tare da samarwa jama'a matsuguni da kuma ruwan sha. Hukumar ta ce taimakon zai baiwa Nepal damar farfadowa sannu a kan hankali. Haka kuma taimakon zai agaza wajen haɓaka ayyukan masu aikin jin ƙai da ke yankin Virginia, tare da tawagar mutane 58 da sauran jami'an hukumar da suke kan hanyarsu ta zuwa Nepal ɗin domin ayyukan taimako. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. An ci gaba da samun tashe-tashen hankula a jiya Litinin a Baltimore da ke cikin jihar Maryland a nan Amurka, jim kaɗan da bin ɗin talikin nan baƙar fata mai suna Gray da ya mutu hannun 'yan sanda bayan sun kama shi kuma ya samu rauni a bayansa. Gwamnan jihar Maryland Larry Hogan ya ayyana dokar ta ɓaci a yankin na Baltimore, yayin da aka umarci jami'an tsaro don samar da zaman lafiya. Ita ma magajin garin Baltimore Stephanie Rowland Blake ta bayyana dokar hana fitan dare har na tsawon sati guda. Jami'an 'yan sanda suka ce 'yan sanda 15 ne suka samu rauni iri daban-daban salin da suka yi taho magama da matasa masu zanga-zanga mutuwar wannan ɗan talikin. Gidan talabijin ya nuna ƙalla wata mota ta 'yan sanda da wasu motoci an banka musu wuta. Kana an fasa wasu shaguna ana ta kwasan kayayyaki, ciki ko har da wani babban shagon magunguna. Yanzu haka dai an ɗage wasan ƙwararru na ƙwallon kulki wanda ake kira baseball. Haka kuma an rufe makarantu a cikin birnin har na tsawon sati guda. Shugaba Barack Obama dai ya alkawarin yin wani abu game da wannan matsalar na masu zanga-zangan. Sabon babban mai shari'a Loretta Lynch ya gana da shugaba Obama a fadar White House lokacin da ake nuna wannan abu a talabijin. Jiya Litinin ne sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da takwaransa na ƙasar Iran, wanda wannan shi ne karo na farko tun lokacin da aka cimma yarjejeniya a farkon wannan watan game da ci gaba da batun sarrafa shirin nukiliya na ƙasar ta Iran. sai dai ba daya daga cikin su biyun da yawa manema labarai jawabi bayan da suka gama ganawar a birnin New York. Sai dai a jiya Litinin ne sakatare Kire ya faɗa a taron da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya game da wannan batu cewa Amurka da sauran ƙasashe biyar sun cimma matsaya da ƙasar ta Iran wanda hakan zai sa a samu kyakkyawan tsaro da tsaro a duniya. Ranar 30 ga watan Yuni ne dai ake sa ran cewa a kawo ƙarshen tattaunawa wanda ake yi tsakanin Burtaniya, Faransa, Rasha, China da Jamus da ita kanta ƙasar Iran cewa ba za ta sarrafa makamin nukiliya ba, wanda da wannan ne za a yi musayin jadawalin ɗagewa ƙasar ta Iran takunkumin da ƙasashen suka ƙaƙaba mata, wanda haka kuma yawa tattalin arzikin ƙasar illa. Mahukuntan ƙasar Libya sun bayyana cewa ‘yan jarida biyar ne ‘yan tada kayan bayan nan suka kashe masu aiki a wani gidan talabijin mai zaman kansa bayan an sace su har na tsawon watanni 8. A jiya Litinin ne dai aka samu kanun waɗannan mutanen an yanke a kusa da gabashin birnin Baida. An dai sace waɗannan ‘yan jaridan ne masu aiki a gidan talabijin ɗin Barka Talabijin bayan sun kammala aikin naɗan labaran zaman majalisar Turbuk a cikin watan Agusta, wanda duk duniya ta amince da shi. Sai dai kawo yanzu ba wani wanda ya fito ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aiki. Sai dai jami'an ƙasar ta Libya da ƙungiyar 'yan jaridu ta duniya sun ce ba kowa ba ne ya aikata wannan ɗanyen aiki da zai wuce 'yan ƙungiyar nan ta ISIL. Shugaban ƙungiyar ta 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa Jim Bohelma ya faɗa jiya Litinin cewa wannan lamari ya kaɗa su, kuma ya yi fata a samu waɗanda suka aikata wannan aika-aikan a shekarar ta gabata. Ce dai majalisar dokokin ƙasar ta Libya ta tsere zuwa Turbuk da ke gabashin ƙasar lokacin da ƙungiyar ta ISIL ta kwace babban birnin ƙasar kuma ta fatattake su tare da bankawa majalisar ginin majalisar wuta. Ƙungiyar ISIL dai ta yi amfani da damar rikicin da ƙasar ta Libya ta shiga ne wajen sace mutane tare da sare kan waɗanda ba su yarda da addininsu ba. Ƙasar Libya ta shiga ruɗu da damuwa tun lokacin da aka kashe shugaba Muammar Gaddafi a shekarar 2011.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar hotannin namu daga Najeriya, inda shugaba mai jiran gado Janar Muhammadu Buhari ya kafa kwamitin mutane 18 ƙarƙashin jagorancin Malam Ahmed Joda domin su wakilce shi a shirye-shiryen miƙa mulki. Wakilinmu Umar Faruk Musa ya tattauna da barista Solomon Dalon, ɗaya daga cikin membobin kwamitin, domin jin abin da aikin kwamitin ya ƙunsa.
Bisa ga gane wanmu ne muka fahimci ke kunshe domin amfani na gwamnati mai zuwa. Salin nan kuma bayan wannan aiki ya hukunce mu da ake zana wa gwamnati mai zuwa tsari zai kasance abinda za a ce mai ta makomanta yayin da inda kama aiki. Wato ɗora masa alƙibla bisa ga abin da yake kumshe cikin manufa na jami'a ta APC wanda ta nemi zaɓe da shi.
Shin shi wannan aiki da za ku yi ya haɗa da duba wuraren da ya kamata a yi wa bincike, ko kuwa a wuraren da ya kamata kamar gwamnati da za ta karɓa ta ƙalubalanci ko ta nuna rashin amincewa ta kan wasu abubuwa?
Bincike da kuma ƙalubale za su fito ne bisa ga abin da muka gani kumshe a cikin rahotanni da aka mika mana. Saboda haka yanzu zai zamanto riga malam masallaci idan an tada zancen duba wurare da za a binciko. Inda tsoro wata nan a kankara duba su ko ba.
To amma barista, idan ka dubi koke-koken da jam'iyyar APC ta yi kwanan nan, inda take cewa tana zargin PDP na yin kamar awon gaba na ƙarshe, kamar tana wasoso kafin ta ba da mulki, tana nada mukamai, tana sauke wasu aiki, tana sanyawa waɗansu kwangiloli ko yarjejiyoyin hannu da dai sauransu. Wannan yana ɗaya ɓangaren aikin da za ku yi domin tabbatar da hakan ba ta faru ba, in ma ta faru a san matakin da za a ɗauka domin a yi adalci wa kowane ɓangare.
To, idan waɗannan abubuwan da fitowar jami'a ta yi kuka da ake tafkawa idan suna kunshe cikin bayanan da aka ba mu zai zama lalle mu duba ta da zuciyar kishi na kasa domin mu ba da shawarwari yadda za a yi maganinta idan kuma ba a kunshe suke ciki ba domin a shi shugaban kasa mai birni ba da umarni waɗannan rahotanni daga ranar 20 da wata a kawo su kenan an rufe tattara bayanai kan wannan abinda suka taso daga baya ina ga mai ba da iko mana mu yi wannan aikin shine shi shugaban kasa mai jiran gado tun da yake cikin aikin da aka ba mu akwai sashin da ta nuna cewa yana iya ya ba da umarni mu duba waɗansu wurare wanda ba su kunshe a cikin bayanai na farko na aikin da aka ba mu ba idan ta yiwu haka to hakika kwashe-kwashe da ake zargi ko kuma saukar da waɗansu abubuwa duk domin za a fiti za mu duba ta.
Barista Solomon Dalun kenan ɗaya da cikin mambobin kwamitin karɓar mulki daga hannun gwamnatin PDP ta Goodluck Ebele Jonathan da shugaban ƙasa mai jiran gado Janar Muhammadu Buhari ya naɗa domin su yi aikin da ya kamata su yi kafin a rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji.
In ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali ne idan ya fusa toto mu ma mu dauɗa mara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya a yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya ya da na bakinki na ƙasa su zama tawaya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya idan ya fito kuma a zammi shi maula da dai za a zam kyaran su da sun yi kyan tafiya samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya
jama'a samalin wiya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a samalin wiya su danna haƙin ka ka zo ne masu ji fara'a samalin wiya idan sun ga mata ka ki har kunne jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samalin wiya samalin wiya samalin wiya
ina mafita limani ya rike mini samalin wiya samalin wiya samalin wiya
Allah ya baka baya jarrabe ka dan ka sani idan burin ka ka tara kudi ka kera gini akwai ranar da kudin ka fa bayi ma magani soho ya haife ka ka nayi mishi tsawa idan takamar filaye ne aljanna muke so garabiya garabiya garabiya
idan mafita limani ya rike mini
abun gwani sha'awa
samalin wiya
suna sa halin burin sa a dinga yin afuwa
samalin wiya
amma jami'an su kwaduk zuciyar su ba afuwa
samalin wiya
rasulullahi ya ce ran Allah na zuci ka ban kamari ga ba shine bakin aniya samalin wiya samalin wiya samalin wiya
ina mafita limani ya
To madalla shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya dora wa shugabannin kasashen nahiyar Afirka wato alhakin kyamar baki da aka kaiwa bakaken fata a kasar. Shugaban kasar ya bayyana haka ne a cikin jawabin da ya yi yayin cika shekaru 21 da samun yancin kai ga sahabo Imam Aliyu da fasarar rahoton Tusa Kumalo daga Pretoria.
Wa baƙi da rawa da raira takin siyasa su ne suka mamaye bukukuwar ranar demokradiyya ko yancin kai a Afirka ta Kudu jiya Litinin. Dubban mutane ne suka hallara sassan kasar daban-daban suna jinjina nasarori da aka samu cikin shekaru 21 na mulkin demokradiyya. Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya ga dubban mutane da suka hallara a gidan gwamnati a birnin Pretoria cewa gwamnati ta samarwa miliyoyin ƴan ƙasar ruwa da ilimi da kuma kiwon lafiya. A cikin jawabinsa da fi mai da hankali wajen yin Allah wadai kan bore na kyamar baki da ya halaka mutane bakwai sannan wasu ƴan ƙasashen waje fiye da 100 aka raba su da muhallansu. Mr. Zuma ya mai da martani ga ƙasashen Afirka da suke sukar Afirka ta Kudu kan wannan fitina. Ya ce da farko ƙasashen su tambayi kansu me yasa ƴan ƙasashen su suka bar gida zuwa Afirka ta Kudu.
Much as we can have a problem, our brother countries contribute to this. Why are the citizens not in their countries? Because in a sense, everybody then criticizes South Africa.
Ko da shike mun samu aukuwar fitinan nan, ƴan uwanmu ƙasashen Afirka sun taimaka a aukuwar wannan lamari. Me yasa ƴan ƙasashen su suka bar gida? Domin kowa yana sukar Afirka ta Kudu, menene musabbabin da ya janyo waɗannan ƴan gudun hijira zuwa Afirka ta Kudu? Game da batun zanga-zanga ko ƙorafin jama'an ƙasar kan yawan miya, gullefuffuka da ake aikatawa da kuma gazawar gwamnati wajen samar da kayan more rayuwa a kan kari, Mr. Zuma ya kira al'ummar ƙasar a zaman waɗanda suke cike da ƙunci. Daga nan ya kiya gare su da cewa su nemi taimako na rage fushinsu, wadda ya ce ya ta'allaka ne kan irin mulkin danniyar da ƙasar ta fuskanta a baya.
There is a lot of anger in our society. We need a psychological cure as a country to drop the anger. It's not just with ordinary people, even in parliament, we need to be cured.
Al'umma tana cike da ƙunci. A matsayin ƙasa muna buƙatar jinyar yadda mutane suke tunani domin rage mizanin yawan fusatarsu. Ba wai cikin jama'a kaɗai ba, hatta a majalisar dokoki muna neman jinya, ba mu da ƙoshin lafiya. ‘Yan Afirka ta Kudu suka ce dalilan da suka janyo zanga-zanga tana daga wani wuri daban. Mutane masu yawa waɗanda suke halartar bikin ranar ‘yanci sun yi ƙorafin cewa ci gaban tattalin arziki da ƙasar ta samu ya bar su a baya. Suka ce ‘yan siyasa masu ido da kulli ne kawai suke amfana. Kashi 24 cikin 100 na al'ummar ƙasar ne yanzu ba su da ayyukan yi, kuma fiye da miliyan 10 cikin al'ummar ƙasar su miliyan 54 suke rayuwa ƙasa da mizanin auna talauci. Hakanan kuma matasa suna kukan tsadar kuɗin makaranta, wadda ya ƙaru da kashi 9 idan aka auna da shekaru 2 da suka wuce. Soli Mavuso, ɗan shekaru 28 da haihuwa, ya ce idan ‘yan siyasa ba su mai da hankali kan waɗannan ƙalubalolin ba, to ‘yan ƙasa za su shiga tarzoma.
Lot of youth are not working. Some of them they come from tertiary, but they are sitting at home, they are not working. We believe that you mustn't just.
Matasa masu yawa ba su da ayyukan yi. Waɗansu daga cikinsu sun kammala manyan makarantu amma suna zaune a gida, ba su da aikin yi. Mun haƙiƙance cewa ba wai tilas ne mu yi magana kaɗai ba, a'a, ya zama tilas mu yi wani abu game da batun matasa. Mr. Zuma ya alƙawarin cewa gwamnatinsa za ta yi aiki tukuru wajen kawo ƙarshen zaman ƙunci da rashin tsammanin makoma mai kyau tsakanin matasan ƙasar da marasa galihu.
Sahabo Imam Aliyu da fasarar rahoton Tuso Kumalo daga Pretoria, Afirka ta Kudu. Matasa a birnin tarayya Abuja sun shiga wata sana'a da ba safai ake samun waɗanda suke da ilimi suna shiga ba. Hassan Mainak Kaina, wakilinmu a birnin tarayya Abuja, ya yi hira da wani daga cikin waɗannan matasa, ga kuma bayanin da ya masa.
Wannan abu ne guda biyu a haɗe a wuri ɗaya. Kaga dai wannan kan famfo ne, ana kiran shi bronze, wannan kuma iron ne. Kowanne yana da muhimmanci ne shi daban, saboda ana cire iron, alal misali, a yi rodi da shi ko wani abu wanda ya danganci harkar ƙarfi. Shi kuma bronze ana yin abubuwa ne kaman na ruwa da shi, saboda shi tsatsa ba ta cin su.
To yanzu kai in ka same su me kake da su, sayarwa kake?
Ina sayar da su. Saboda ana kai su kamfani a yi recycling ɗinsu.
Ya kaman farashin su na sayarwa kake misali?
Eto kowanne ya danganta saboda ai shi abu muhimmancin sa shine farashin sa. Shi bronze mukan saida shi kaman 350 ko zuwa 400. Wasu ma sukan saida shi kaman 500. Iron kuma muna saida shi naira 30 da wani abu ko kuma kasa da haka. Ya danganta da shi wanda yake siya.
Idan muka duba wannan sana'a taka tana rike ka?
Insha Allah.
Ka da yadda
ina gab da ni insha Allah.
Kuma kana fatan yin iyali da wannan sana'a?
Insha Allah, insha Allah.
Ya matakin karatun kake?
Matakin karatu na diploma.
Yushau Aliyu, masanin tattalin arziki, ya kuma yi bayanin cewa lalle kam waɗannan matasa suna baiwa tattalin arzikin Najeriya gudumowa.
Waɗannan matasa zaratan matasa ne tunda abin da suka fara yi na farko shine sun samu ma da kansu aikin yi wanda yake da wahala. To tunda suka samu aikin yi sannan kuma suna taimakon al'umma na kwashe abubuwan da ba sa so suke zubarwa. Sannan kuma suna taimaka ma wasu mutane waɗanda su kuma suna da dukiya suna neman riba. So daga sun siyo injinoni suna neman riba, suna taimaka ma waɗannan masu kuɗi suna samun riba. Sannan kuma suna taimaka ma samar da aikin yi ga ƙwararru musamman injiniyoyi da ma'aikata da akanta kai har da manajojin store officers wanda suke siya. Sannan kuma suna taimaka ma gwamnati da haraji a baɗi ne saboda waɗannan manyan kamfanoni duk da su ƴan baban bola bai biyan haraji su waɗannan kamfanoni suna biyan haraji. Saboda haka in ka duba suna bayar da gudummawa babba ga tattalin arziki kuma dole ne irin waɗannan a samar da wata ma'aikata da za ta kula da wanda ma zai aikin nan a bashi license.
Amma Dr. Hassan Kala ƙwararre kan ƙwayoyin cutuka ya ce in ba an lura ba wannan sana'a na da haɗari.
Bola wani waje ne wanda akwai ƙwayoyin cuta iri to duk wanda zai amfani da ɗiba wannan abubuwan hannun shi ba wani abu da ya sa na protection dole ne ya kawo masa illoli da yawa kuma illan nan zai iya yaɗar da illan nan zuwa mutane. Duk abin da ya taɓa bayan shi kanshi in wani ya zo ya taɓa ma zai iya ɗaukan wannan cutar da shi ya ɗauka daga bolan nan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Jujemu sun mai da mun zama dolo bamu da komai mu da iyaye sai dai kallo.
To alƙauta bari mu karkare a jamhuriyar Niger inda mai martaba Sultan Ali Zaki ya yi jawabi ga al'umma bayan dawowarsa daga ƙasar Morocco inda ya jinya na tsawon watanni 10. Wakilin mu Shu'aibu Mali ya halarci taron manema labaran da ya kira ga kuma rahoton da ya hada mana.
Yaro da babba da mace da namiji sun gwada mana soyayya.
Allah shi kare ka.
Matuƙa Allah shi saka musu da haira. Ina abin da suka gwada mu sai dai mu bar zuciyar mu ta yi magana. Mun gode ƙwarai da gaske. Mun gode ma duka ma'aikata da ke nan cikin jihar Maradi da sarakuna sun gwada mu soyayya, sun gwada mu zumunci. Allah ya saka musu da haira. Ba mai yi sai Allah. Allah ya karɓa addu'ar da duka kowa ke yi. Mun gode. Allah shi taimake mu, Allah shi ba mu zama lafiya.
Amin. Amin.
Allah ya taimake magabatan mu.
Lafiya san.
Mun gode ƙwarai da gaske.
Lumfasawa da alheri.
Haza wa salam.
Ran sultan ya dade ya kuka ji tarbo wanda maradan suka muku ajiya.
Sai dai in bar zuciyata ta yi magana. Saboda ba a taba yi ba. Ba a taɓa tara jama'a ba haka nan. Sai godiya ga Ubangiji. Da magaran haka ne da gwamnan jiha da sultan da duk sarakuna na da magaran da wasu daga nan da suka tahi na wani nan. Na gode musu. Da ni da su sai godiya, na gode ƙwarai.
Ya ga hasken daga kuli.
So, madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogoma a nan Washington na cewa karfe 3:25 na asuba. Yanzu kuma sai rayu da ku masu sauraro kuka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum. Sirare da American halin gani ne Alhaji Umar 120. Magana kuwa ke fara da horon wake uwan ma da wake kan ta gora. To kira na ga Alhaji. Kira na ga Alhaji Lolo. Don Allah da Annabi. Yaran mu da ba su da ba samu shiga makaranta ba don girman Allah sai kokari ta saka makaranta. Don Allah yaran nan sun wahala, sun wahala. Kuma ina son don Allah ka taimaka. Wanda bai da aiki ne ka bashi aiki ne don Allah ka ba shi da zuwa horon da suke ina kakkashi gina su ka huta lahiya ne Alhaji Umar wancan shiga cikin kasuwar Falta gobe.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA mai magana Mansur Isa Fagwalawa a kanan Daba Najeriya. To ra'ayina a yau shine zan taya hukumar zaɓe murna na kawowa ƙarshen gudanar da aikinta na gudanar da zaben shugaban ƙasa da na gwamnoni wanda ta ƙarasa da jihar Abia da Imo da Taraba. Hakika hukumar zaɓe kin yi iya bakin ƙoƙarinki kuma Allah ya saka muku da alkhairi. Dukkanin waɗanda suka jagoranci wannan aiki na zaɓe Allah ya saka musu da alkhairi. ‘Yan kurakurai kuma da aka samu a ciki. Zan yi kira ga hukumar shari'a ta tarayyar Najeriya yadda hukumar zaɓe ta yi iya bakin ƙoƙarinta wajen hana maguɗi. To don Allah don Annabi kuma ku duba wannan al'amari duk inda aka samu ɗan kurakurai to a bawa mai gaskiya gaskiyarsa wanda ba shi da gaskiya a nuna masa ba shi da gaskiya. Wannan zai daɗa ƙara ƙarfin tsayawa a yiwa mutane aiki na garɗan siyasa zai tsaya ya saurari jama'a domin in ka zo ka yi wata cuwa-cuwa ma ka kai da magudi to kotu tana ganinka. Kotu za ta yi amfani da damarta ta dawo da kai. Saboda haka wannan zai daɗa taimakawa wajen 'yan siyasa su ga cewa sun tsaya sun nemi jama'a, jama'a kuma sun zaɓe su na gaskiya. Ba za su tsaya su ga cewa lallai sai sun yi magudi sun kai ba, domin idan sun yi magudin ma sun kai to kotu za ta dawo da su. Assalamu alaikum, sunana Mansur Isa Fagwalawa a kanan Daba Najeriya.
To madalla kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce gwamnatin ƙasar na Amurka za ta ƙara baiwa Nepal $9 million domin agaza waɗanda haɗarin girgizar ƙasa ya rutsa da su. Wannan shi ne kai ga adadin kuɗi $10 million da Amurka ta baiwa Nepal tun daga ranar da wannan abin ya faru, kuma ta yi alkawarin cewa za ta ƙara ba da wani taimakon nan gaba. Hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta ƙasar Amurka ta ce waɗannan kuɗaɗen da ta bayar za a yi amfani da su ne wajen sayan abubuwan bukatu na gaggawa da aikin ceto tare da samar wa jama'a matsuguni kuma da ruwan sha. Ana ci gaba da tashi-tashin hankula a jiya Litinin a Baltimore da ke cikin jihar Maryland a nan Amurka. Jim kaɗan da binne ɗin talikin nan baƙar fata mai suna Gray da ya mutu hannun 'yan sanda bayan sun kama shi kuma ya samu rauni a bayansa. Gwamnan jihar Maryland Larry Hogan ya ayyana dokar ta ɓace.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma can zuwa la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da waɗansu shirye-shirye. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da ba da umarni, da injiniyan mu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.